Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19:31:60. A jamhuriyar Niger kuma ana samun mutattashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan hantsi. Baba Yakubu Makiri ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar ana shirin fara aikin samar da mai da iskar gas a jihar Borno biyo bayan zaman lafiya da aka samu a yankin. A jamhuriyar Niger kuma hukumomin kasar ne suka kama madugun 'yan adawan kasar Ahmadu Jibo, abinda 'yan adawar suka kira wata bita da kullin siyasa. Wata jami'a a garin Yola da ake kira American University tana horar da almajirai tare da basu ci da sha wadda za su rage yawon barace-barace a kan hanya. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa kuma ta ce tana gudanar da bincike akan duka da kakakin majalisar Adamawa Honorable Kabiru Mijin Yawa aka ce ya yi wa mai tsaron lafiyarsa. Muna kuma ɗauki da sharhin wasu jaridun jamhuriyar Niger da kuma wasu sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Babban mashawarcin Amurka kan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster da waɗansu jami'an gwamnatin shugaba Donald Trump sun musanta sahihancin rahotannin da ke nuni da cewa shugaban ƙasar ya gaya wa jami'an ƙasar Rasha waɗansu bayanan sirri a ofishinsa da ke fadar shugaban ƙasan. McMaster ya shaida wa manema labarai a haraba fadar White House jiya Litinin cewa rahoton da aka fara bugawa a jaridar Washington Post ba shi da tushe. Ya ƙara da cewa babu wani lokaci da aka tattauna akan hanyoyin tara bayanan leƙen asiri, kuma shugaban ƙasar bai fallasa wani tsarin aikin soja da ba a riga an sani ba. Kafofin watsa labarai da dama sun ba da rahoto cewa shugaba Trump ya yi wani bayani da ake ɗauka a matsayin mai matuƙar sirri yayin ganawarsu a ofishinsa. Shugaban Amurkan yana da ikon bayyana kowane irin rahoton sirri, saboda haka abinda Trump ɗin ya yi dai bai keta doka ba. Sai dai jami'an leƙen asiri da jaridan suka ambata sun bayyana damuwa cewa bayanin zai iya kawo cikas a dangantaka da ke da matuƙar muhimmanci tsakanin ƙasashe.
Jiya Litinin kuma masu binciken harkokin tsaron hanyar sadarwa intanet suka ce akwai alamun Koriya ta Arewa tana da hannu a kutsen kwamfutoci da aka yi. Kamfanonin Symantec da kuma Kaspersky dukkan sun ambaci wata dabarar da aka taɓa amfani da ita a lokutan baya wadda ake kira Lazarus Group da ta yi sanadin kutse da aka yi wa kamfanin fina-finai na Sony da ya shafi waɗansu fitattu a shekarar 2014 wadda aka ɗora wa Koriya ta Arewa alhaki. Sai dai kamfanonin tsaron sun ce za a yi rigamalar masallaci idan aka yanke hukunci nan da nan, sabili da mai yiwuwa ne wani ne ya kwaikwayi hanyar kutsen domin yin amfani da shi a wannan yanayi da ake ciki. Da alaman an samu sarari a kutsen kwamfutoci da aka yi a ƙasashe daban-daban na duniya a jiya Litinin, ko da yake an kai wa dubban kwamfutoci galibi a yankin Asiya hari lokacin da mutane suka isa bakin aiki a karon farko tun da manhajar da ke cutar da kwamfutocin wato tabazu a ƙasashe 150 cikin kwanaki uku da suka shige.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin jami'an fadar White House suka ci gaba da kare sallamar daraktan hukumar binciken manyan laifuka na FBI James Comey da shugaban ƙasa Donald Trump ya yi, tare da bayyana cewa ana ci gaba da neman wanda zai maye gurbinsa cikin sauri. Kwanaki shida bayan sallamar Comey aka ci gaba da cuci kuce a Washington, inda 'yan jam'iyyar Democrat ke kira da a samar da mai bincike na musamman da zai bincika yiwuwar dangantaka tsakanin Russia da kuma Trump. Ko da yake babu tabbacin abin da zai biyo baya a siyasance, sallamar Comey da shugaba Trump ya jawo koma baya a batutuwa da shugaban ƙasa ya gabatar gaban majalisa da waɗanda tun da farko ma ke fuskantar babbar ƙalubala.
Tsohuwar 'yan takarar shugaban ƙasa Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton jiya Litinin ta sanar da kafa wani sabon kwamitin ta na siyasa, wanda ta ce tana kyautata zaton zai ƙarfafa wa mutane su fito a dama da su kuma tsaya takara. Clinton ta buga a shafinta na Twitter cewa a cikin 'yan watannin nan mun ga abin da ka iya yiwuwa idan mutane suka haɗa kai suka ƙi amincewa da danniya da ƙiyayya da rashin gaskiya da kuma rarraba kawuna suka jajirce domin ganin ana ƙara yin adalci da kuma wato adama da kowa a Amurka. Sabuwar ƙungiyar tata da ta ba takin Onwards Together ko kuma wato ci gaba tare za ta yi amfani da ƙwarewarta na tara kuɗi na tallafi wanda ita Clinton take da shi wajen taimakawa ƙungiyoyi da ke goyon bayan jam'iyyar Democrat. Ƙungiyoyin sun haɗa ne da ƙungiyar da ake kira Color Orange wanda ke fafutukar ganin an yi garbawul a tsarin zaɓen ƙasar da kuma waɗansu tsare-tsare da za su kawo ƙarshen nuna wa Amurka baƙaƙen fata wariya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan Washington DC. To madalla, za mu faro da rahotannin namu ne daga jihar Borno, inda hukumomi suka bayyana cewar ana shirin fara aikin samar da mai da iskar gas a jihar Borno din biyo bayan zaman lafiya da aka samu a yankin. Haruna Dauda, gare ka.
Hukumar matatan man fetur na ƙasa da ake kira NNPC a takaice ta ce za ta ci gaba da tono ma'adanan man fetur da iskar gas a yankin tafkin Chari da ke jihar Borno. Shugaban hukumar Alhaji Mai Kanti Baru ne da ya bayyana hakan a wata ziyara da ya kawo jihar Borno don jajantawa al'umman jihar game da halin da suka shiga da kuma miƙa hannun musaba ga gwamnatin jihar na neman inda take so a taimaka mata. Nan ba da tata gudumawa kusan shekara 30 dai ake ta batun tono man fetur a wannan yankin tafkin Chari, sai dai Alhaji Mai Kanti Baru ya ce yanzu lokaci yayi da su tabbatar cewa an ci gaba da haƙo ma'adanan man fetur da kuma iskan gas a wannan yanki. Ice yanzu haka ma sun ci gaba da tono ma'adanan man fetur din a bangaren jihohin Niger Delta sakamakon zaman lafiya da yace sun samu a wancan bangare. Yace yanzu hakan kuma za su ci gaba da wannan aiki a wannan yanki na tafkin Chadin. Alhaji Mai Kanti Baru dai wanda ɗaya daga cikin manyan daraktocin wannan hukuma, injiniya Sa'idu Muhammad ya wakilta tare da chief fadar gwamnatin jihar da kuma fadar mai martaba Shehun Borno, inda dukkaninsu ya tabbatar musu da cewa za su ci gaba da haƙo ma'adanan wannan man fetur da kuma iskan gas nan ba da ɗan lokaci ba.
Za mu dawo neman abin da damu muke nema kuma in Allah ya yarda za mu sa nasara dai za mu same ta daga Ubangiji. Wannan man ko iskan gas kuma za ta samu daga Ubangiji ya biya mu. Mun yi magana da manyan sojoji suka kusa yanka sun ba mu alƙawarin cewa za mu dawo wa yanzu. Mun yi magana da sojoji na nan UOC ƙungiyar mu ta je ta har Mangulo tattauna abubuwan da suke nema daga wajenmu mun ba su. Yanzu kira mu kawai a ce mana ku shigo. Kuran da aka ce mana mu shigo wannan sama bai ɗauke mu bai da sati shida ba.
Ganin cewa shugaban hukumar matatan man fetur din ya bayyana wa gwamnatin jihar Borno cewa su faɗi duk wani buƙatar taimako da suke so a gwamnatance da kuma hukumar matatan man fetur din za ta dafa musu, sai gwamnan ya maida jawabi yana mai cewa
we appreciate whatever support but we don't need your money. Whatever assistance you give us, it should be in terms of constructing classrooms, constructing clinics, giving us building materials to build homes. We did that exactly with Dangote.
Yace za mu murna da duk wani taimako da za ku yi mana, amma ba mu buƙatar kuɗi daga hannunku. Sai dai duk wani taimako da za ku yi mana ya kasance kamar na gina mana ajujuwan karatu da ɗakunan shan magani da kayayyakin gine-gine kamar yadda muka yi da Dangote. Gaskiya mun yi farin ciki ƙwarai da gaske game da wannan yunkuri da kuka yi na taimakon al'umman jihar Borno a cewar gwamnan jihar. Shi ma dai mai martaba Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garbe Ibn Elkanami ya koka ne game da matsalolin rashin wutar lantarki a wasu ƙananan hukumomi goma da ke arewacin Borno. Danganta abin da suke daga wasu ministocin da suka rike wannan mukami da yace kuma yan asalin jihar Borno ne.
Kuma akwai wani masalan nan zan ce ramu kullum kuma ba za mu kullum ya ramu. Yanzu ko mun nuna ko ba wannan ten local government ba wuta ko shi na ce ten local government wani ramu da yawa wanda sun zama ministers na power dai da a fara daga cikin mali ba mu zo mu tawali kai sallaba ko da sauran su ji awa. Ekin su da su ne na wannan. At least ya na musu 5 or 6 to the ministers na power. Amma Allah bai ba up to now. About 10 local governments na nolan ko noda a kwanakon kai ba ya kwanakon da ne suna ko. Anya, dama, da sun zunfi na federal government ne, a
importa daga one local government to another, yanzu aka formo three local governments tare da sun da hanya da tsakanta ba kuma matsalar mu number one wanda kuma ne ke mutum kudi ne ke ma kawo don kwaye da tsoro wannan na nazar da mu ya kamata a duba da ita da ana wani abu don duk an da shi da yazo kuma mana ko mutum cewa dai wani abu kuma duk ba kin da sun zo kuma mana mu ta kiji cewa dai ma ka yi mana wani abu a kan wannan
martaba shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Gabe ibn Alkanami kenan ke bayani lokacin da shugaban hukumar matatan man fetur na ƙasa suka zirce shi a fadarsa kan batun ci gaba da tono ma'adinan man fetur da iskan gas a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda. Idan muka leka jamhuriyar Niger kuma hukumomin kasar sun kama madugun ƴan adawan kasar Ahmadu Jibo bisa zarginsa da yin wasu kalamai da ka iya tada tarzoma a kasar, abinda ƴan adawar suka kira bita da kullin siyasa. Sulaiman Muni Barma na dauki da ƙarin bayani.
A wajen karfe 6 na safiyar wannan Litinin ne jami'an tsaro suka kai samame gidan shugaban jam'iyyar Uni Ahmadu Jibo Max bugo da ƙari shugaban kawancan jam'iyyun adawa na FRDDR kafin daga bisani su tsa kayarsa zuwa ofishin ƴan sandan farin kaya wato Peji. Abinda ya sa shugabannin adawa kiran taron gaggawa domin sanar da magoya bayan su abinda ke faruwa. Kamar yadda za a ji abinda suke cewa daga bakin kakakin su Maman Sani Adamu na ORDN Tarmamuwa.
Mu duka abinda muke da shi Max duk abubuwan da yake aikatawa mun tsara su ne tare, mun tattauna su tare, kuma mun ce Max je ka faɗi. To in akwai wani da ya kamata a kama, ayarin mu ne mu duka ba Max. Kuma cikin abubuwan da muke yi, muna yin shi ne cikin nauyin da tsarin mulki, alhakin da tsarin mulki ya bamu na gudanar da ayyuka na ceton ƙasa, na ƙarfafa demokradiya, na ƙarfafa dokoki, na yin Allah wadai da tir da duka abubuwan da suke sun saba ma tsari na demokradiya da na jamhuriya. To cikin wannan gwagwarmaya muke zaton shine Ummal Aba'isan kama wato abokinmu Ahmadu Ali Jibo Max. Saboda haka muka ce a gaggauta sarkin Max wato Ahmadu Ali Jibo.
Shugabannin jam'iyyun adawar na cewa dukkan wani yunkurin ganawa da Ahmadu Jibo Max ya citila ballantana su san abin da ake zargin sa da aikatawa.
A hali yanzu ba mu san me yasa aka nan, ba mu gamu gamin shi ba saboda sun ce babu ƴancin aje a ganshi. To har yanzu dai muna bin wannan al'amari sau da kafa mu shi. Saboda haka wannan ba zai firgita mu ba, za mu kakkarfa abubuwan da muke yi, za mu sake shirin da ya kamata mu yi, kuma za mu tuntuɓi magoya bayanmu don su ji irin yadda muka san mu bulluma wannan lamari. Lallai ƙasar Nijar tana cikin matsala.
Jam'iyyar na adawa na fasara kamun shugaban kawancan FRDDR a matsayin bita da kullin siyasa da suke dora alhakinsa a wuyan shugabannin PNDS tarayya mai mulki. To amma kakakin jam'iyyar Asmanu Muhammadu na cewa
ƙasar na akwai doka. Max ya yi shugabanci wanda ba shi ba ma waɗanda ke adawa ya sun yi shugabanci. Haka suka bar ƙasa kowa ta abin daga dama. Ai mu na demokuraɗiyya ta kai ma karo. Mu mun kasan demokuraɗiyya. Shi ya sa muka bar suna abin da suka dama. Saboda haka ba zancen suka ba ne. Ka bari lokacin da zance ya je wurin shari'a za ka samu bayani me yasa a kire shi.
Sai dai wata majiyar ƴan sanda ta sanar da ni cewa wasu kalamanta da zaune tsayen da ya furta a jawabinsa na gangamin da jam'iyyar Model Lumana ta shirya a ƙarshen makon jiya albarkacin cikarta shekaru 8 da kafuwa shine dalilin tsare shi, a yayin da lauyoyinsa ke ci gaba da safa da Marwa don gano bakin zare. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 3:14 na dare kenan a nan Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifaya inji.
Bye.
to madalla a sha ruwa a koma bakin aiki. Wata jami'a a garin Yola jihar Adamawa ta American University tana horar da almajirai tare da ba su abinci don rage yawan barace-barace a kan hanya da kuma hana su fadawa daga cikin hannun 'yan ta'adda. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana rahoto akan haka.
Da take kaddamar da shirin karo na biyu shugaban jami'ar Farfesa Algin Kusumbiri ta yaba malaman da ke kantar da almajiran, sannan kuma ta ce su ma yaran fa abun a yaba ne a gogannin suke na inganta rayuwarsu a nan gaba.
Thank you for your efforts to improve your life.
Farfesa Abubakar Abba Tahir, jami'i ne a bangaren yaɗa labarai da sadarwa na jami'ar, ya ce muhimmancin ilimi ne ma ya sa ko jami'ar ta bullo da wannan shiri.
An fara shi a shekarar 2015 da yara da dama sama da 100, kuma shiyan farko sun kammala, wasunsu ma sun je sun shiga makarantu na gwamnati suka ci gaba da karatunsu, aka sake ɗaukan wasu yanzu suka shiga suna karatu. Yanzu dai da kagansu dai kaga sun canza da yanda suke da. Iyayensu ma sun tabbatar da haka, mutanen unguwa sun tabbatar da haka, ƴan uwa da bukansu sun tabbatar da haka, su kansu yanda suke ji a jikinsu sun san cewa akwai canji da ya zo musu.
To ko baya ga karatun akwai wasu abubuwa da ake koyawa waɗannan almajirai kuwa?
Ana koyar da su irin harkar lafiya, yadda za su kula da lafiyarsu, domin ana nuna musu buƙatar da ke akwai kamin mutum ya ci abinci ya wanke hannunsa da sabulu, ya wanke da safe in ya tashi ya goge hakoransa. Kamar misali a musulunci annabi ya horar da mu yin amfani da azwaki, amma da lokacin mu ba mu yi. To in baka samu kai da azwakin ba, ko da yake shi yafi sauki, akwai makilin da brush da ake basu, in suka yi suna amfani da shi suna yin wannan yanzu a koransu yanzu ko yaushe yana nan tasbaya haka, kuma sai a basu abinci su ci in suka gama karatu kamin su koma.
Haka nan Abba Tahir ya ce an ko tsara shirin nema a bisa tsarin karatun je kaka dawo.
Sukan tafi su dawo ne, matsugunin karatun ne aka tabbatar a nan aka basu, da kuma abincin da kuma duk abubuwan da za su yi amfani da shi, da su littattafai da abin rubutu da sauransu, duk wannan a nan za su zo same shi. In suka gama sai su koma gidansu, gobe kuma a je a ɗauko su a kawo.
Imam Aliyu Hassan, wani malamin tsangaya ne daga jihar Taraba, ya koma yaba ne da wannan tsari da jami'ar Amurkan ta kirkiro, to amma ko yace su ma ya kamata da ake tunawa da su.
Sannan muna kira ga masu dukiyan kasan nan, to ga irin gudumawa wanda ya kamata su yi domin su kakkabe irin abubuwa da muke ciki na fargaban rashin zaman lafiya da ainihin rashin tsaro, saboda ta wannan hanyoyin a samu a toshe su, su bada gudumawa, su bada dukkan wani gudumawa wanda ya kamata su bayar. Sannan sai roko kuma mataimakin shugaban da shi da wannan jami'a, muna so mu a matsayin mu na Taraba kanne muke ko yaya muke ga Adamawa, to muna roko irin wannan mu ma a ainihin fadada, wato a miƙa hannu zuwa Taraba mu ma mu samu irin wannan tsari, irin wannan program a same su, koda ba a jami'a bane, koda a wasu makarantu dai da musamman, wanda in muka samu irin wannan to zai ƙara ainihin taimakawa, zai ƙarfafa wa mu ma wanda suke da hali a wurin mu su yi kofin irin wannan.
Wai ko mai almajiran ke cewa ne ga madi ta bakin wasu almajiran da ke cin gajiyar wannan shiri.
Mun yi snake, leg, fat, cat, car da kuma yi.
Muna karantawa maths and English. English ana karantar da mu ABCD da iya haɗa sunan abubuwa, da maths kuma ana karantar da mu haɗa lissafi. A gaskiya muna fahimta abin da ake karantar da mu, don irin English kama shi muna iya yanzu mu iya haɗa sunan mu, za mu iya haɗa sunan komai dai, irin su cat, dog, irin su jet, irin su house, lake.
Wasu almajiran da jami'ar Amurka ke ma tallafawa kenan, kuma tuni ma shugaban jami'ar ta jagoranci bikin yaɗa ɗaliban jami'ar Kano na Tara. Ibrahim Abdulaziz,
sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai a can jihar Adamawa din, rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana gudanar da bincike a kan duka da kakakin majalisar jihar Adamawa din Honorable Kabiru Mijinyewa aka ce ya yi wa mai tsaron lafiyarsa. Sanusi Adamu, gare ka.
Kimanin wata ɗaya kenan da kakakin majalisar dokokin jihar Adama Honorable Kabiru Mijinyawa ya yi wa Sajan Umaru ɗan sanda mai tsaron lafiyar Saduka. Batu da rundun 'yan sandar jihar Adamawan ta ce tana bincika al'amarin, inji ta bakin kakakinta SP Othman Abubakar.
Ala nan dai ana kan abin nan dinnan, babu ne wanda nake da gudun mun gana kai ba, mun riga mun ya wuta
da. Amma da yake amsa tambayar gaskiya ne, ya yi wa Sajan Umaru duka saboda ya koka ne kan rashin kulawa da rayuwarsu kamar yadda waɗanda al'amarin ya abkuwa idonsu suka shaida yan jarudu bisa yarjejeniyar a sakaye sunansu. Ga bayanin Honorable Kabiru Mijin Yawa, kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa.
Gaskiya yadda na gaya maka nan, hayaniya ne tsakanin waɗanda suke gadi a gida, da police, da civil defense, da manowa. Kuma a tsakanin su ne muna zo na shiga na ce musu kar su yi wannan fada haka ba da amfani, tunda duka aiki ɗaya ne ake. Wanda kuma yan jarida kuma sun ɗauka maganan ɗin su bai da shi wani abu daban, wanda ban san menene dalili ba, amma ba haka ya faru ba.
Shugaban kwamitin ladabtarwa na majalisar dokokin jihar Adamawa Honorable Musa Kallamu hujja ya bayar na rashin ɗaukar mataki kan rahotannin bugun shago da kakakin majalisar yewa jami'in ɗan sandan, duk da cewa idan ya tabbata ya aikata haka to yana iya zubda martabar majalisar da ya kamata ta tsare mutuncin dokar ƙasa.
Ina sane da cewa so tari kukan karanta irin wayannan rahotanni a jaridu, kuma ku kawo wannan batu a gaban majalisa. To ya aka yi wannan batu bai dauki hankalin majalisa ba?
To ka san ba, bamu ga ba. Abu ne wanda shi majalisa yadda ake aiki shine sai an kawo korafi a gaban majalisa kamun ni lalli committee din a tsaki mataki, domin kuma ba wanda ya kawo korafi a gabana, to haka ban da wani wurumi da zan kawo wani mataki a kai.
A baya dai majalisar dokokin jihar Adamawa ta sha kawo rahotanni da aka yada ta kafafun yada labarai gaban zaurenta, musamman ma idan ya shafi martabarta da kimarta a ido jama'a, ciki ma har da wanda ya kai ga dakatar da wani dan majalisar dokokin sakamakon hirar da yayi da yan jaridu da majalisar ta ce ya zubda mutuncinta. To ko me yasa batun dukan dan sanda da kakakin majalisar aka ce yayi ya kasa daukar hankulan yan majalisar dokokin jihar Adamawa? Honorable Sunday Peter shine mataimakin kakaki kuma shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokoki ta jihar Adamawa.
Ba duk an ce kawai speaker ya mai wani police ko kuma sun samu damuwa da police, mu majalisar mu dauki magana mu shiga ba. Shi police din in har an mai ya kamata ya rubuta mana har ko kuma ya nema yanci sa wani gefe shi da mu samu mu sani gashi, amma ba wani irin sa wani korofi a wannan majalisa. Yana ga maka korofi akan gane shi da kike yi a jarida ke ta karanta ana ji, amma ba kawo mana cewa house official ba.
To koya masu sharhin al'amuran yau da kullu ke kallon kimar majalisar dokokin ta jihar Adamawa, ga bayanin da lauya mai zaman kansa AT Shehu ya yi.
Da martaban gidan da zaman kansa har ma martaban jihar Adamawa ya mai rauni, inda har da gaske ya mai zani in tsaro, inda har hakan yana faruwa ina ga kuma yan jaridu sun da kuna da martaban abin da ke faruwa, ina ga ta kila kuma da hadin ba.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
A tsaya matsayarka Abubakar, a dauki batun mai gaskiya.
A gaida Sanusi Adamu. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Jamhuriyar Nijar.
Shugaba Isu Muhammadu ya saka hannu akan takardar kaddamar da yekuwar zaben cike gurbin ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Maradi. Kan labarin da jaridar La Mutation ta ruwaito kenan, inda ta ce a ƙarƙashin ƙudurin dokar da shugaban ƙasa ya saka wa hannu, za a fara yakin zaɓe a ranar 7 ga watan Yuli, sannan a rufe a ranar 28 ga wata, wato kwanaki biyu kafin a halarci rumfunan zaɓe, kamar yadda wata sanarwar sektariyar gwamnati ta bayyana. To sai dai akan wannan labari, jaridar La Griffe na kallon wannan zaɓen cike gurbi tamkar wata hanyar bannata kuɗaɗe, domin a cewarta masana sun kiyasta cewa miliyan 2000 na sefa ne ake sa ran kashewa domin shirya wannan zaɓe, da a ƙarƙashin sa talakawan Maradi za su aiko da wakili ɗaya a majalisar dokoki domin ya maye gurbin ɗan majalisa Rabi'u Abdu mai murabus, wanda kuma mutunan da ya kamata ya canje shi Maman Umaru ya kwanta dama. Jaridar ta ce kundin tsarin mulkin ƙasa ne ya wajabta shirya irin wannan zaɓe. To amma idan aka zuba waɗannan miliyan 2000 na sefa a fannin kiwon lafiya, to kam talaka zai fi cin amfaninsu. Jaridar Le Banaman ta ruwaito cewa Jamhuriyar Nijar da Mali da Chadi sun kulla wata yarjejeniyar da ta shafi harkokin shari'a, wacce a ƙarƙashinta ƙasashen za su taimaka wa juna da bayanai da ayyukan bincike da batutuwan da suka shafi maganar tuhuma ko gurfanarwa a gaban kuliya. Jaridar ta ce wannan mataki na haɗin gwiwa zai iya taimakawa ƙasashen uku a ayyukan yaƙi da ta'addanci da dukkan wasu masu aikata miyagun laifuka. Jaridar Lokanar Amfiri na cewa Bankin Ecobank ya rufe asusun da kungiyoyin hararan hula suka bude da zummar tara miliyan 20 na sefa waɗanda ya kamata mashara'anta ta yi amfani da su don gudanar da bincike akan kuɗaɗen nan miliyan 200,000 na sefa da ake zargin wasu jami'an gwamnatin Niger sun wawure. A takardar da ya aike wa jami'an fafutukar da ke wannan yunkuri, bankin ya kwatanta cewa doka ta haramta bude irin wannan asusu domin za a iya amfani da irinsa don halitta kuɗaɗen haram ko ɗaukar ɗawainiyar 'yan ta'adda. Mu cike sharhin da jaridar Le Republicain wacce ta ruwaito labarin cin mutuncin da aka yi wa wata 'yar siyasar ƙasar Rwanda saboda ta nuna sha'awar neman shugabancin wannan ƙasa. Matar mai sunan Diane Shima Rwigara, 'yar kimanin shekaru 35 da haihuwa, tana ɗaya daga cikin gaggan 'yan adawar da suka tsone wa shugaba Paul Kagame ido. Bayyana takararta cikin jerin waɗanda za su fafata a zaben shugaban ƙasa ke da wuya, kawai sai ga hotunan ta tsirara suna yawo a shafukan sada zumunta. Abin da ya sa magoya bayanta ke kallon wallafa waɗannan hotuna a matsayin bita da kullun siyasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Alira Kana Gashuwa, babban Auditor General na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya. Korafi na ga mai girma gwamnan jihar Yobe tare da sanatoci da 'yan majalisunsa na tarayya da 'yan majalisunsa na jihohi da masu ruwa da tsaki, da Allah ku yi wa Allah da Annabi a gyara hanyar Bemari zuwa Gashuwa. Sannan kuma kirana na biyu, hallo, ina roƙon ku a gyara hanya tsakanin Jajimaji zuwa Gashuwa da Guri.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garkace dai karamar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Alal haƙiƙa, dangane da yadda ake samun cigaba da rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya, wanda kuma ya ɗau shekaru mai dama ana fama da irin wannan rikice-rikice a sassan Najeriya daban-daban, ya kamata ita kungiyar mu yadda Allah da gwamnatin tarayyar Najeriya su haɗa kai domin a warware wannan matsala. Ganin cewa lokacin noma ne yanzu, kuma a ce ana samun rigima tsakanin manomi da makiyayi, kaga noman ma zai zo wahala kenan. Da fatan Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan tashin hankali na manoma da makiyaya.
Mai magana malam mai zanen hula gwalalo. Zan yi amfani da wannan dama ne kira ga irin direbobin nan masu cunkusa mutane a mota fiye da kima domin su samu kuɗi. Daga mutanen nan sun hau sun wahaltu, wurin sa mutum biyu ka sa uku, wurin sa uku ka sa huɗu, wai domin ka samu kuɗi. To ku sani fa, yanda muka samu kuɗi sai mun yi bayanin su ranar lahira da kuma yanda muka kashe. Da haka ko mu gyara ko a gyara mu.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirinmu labarai a taƙaice.
Babban mai ba shugaban ƙasan Amurka shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster da waɗansu jami'an gwamnatin shugaba Trump ɗin sun musanta sahihancin rahotannin da ke nuni da cewa shugaban ƙasar ya gaya wa jami'an ƙasar Rasha waɗansu bayanan sirri a ofishinsa da ke fada shugaban ƙasa. McMaster ya shaida wa manema labarai a haraba fada White House jiya Litinin cewa rahoton da aka fara bugawa a jaridar Washington Post ba shi da tushe. Ya ƙara da cewa babu wani lokacin da aka tattauna akan hanyoyin tara bayanan leƙen asiri, kuma shugaban ƙasa bai fallasa wani tsarin aikin soja da ba a riga an sani ba. Jiya Litinin, masu binciken harkokin tsaron hanyar sadarwar intanet suka ce akwai alamu Koriya ta Arewa tana da hannu a kutsen kwamfutan da aka yi kamfanin Symantec da na Kaspersky. Dukansu sun ambaci wata dabara da aka taɓa amfani da ita a lokutan baya.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Grace Alheri Abdu da taimaka muka gabatar da wannan shiri, da kuma wanda ya ba da umarni, wato Solomon Abu, da injiniyanmu na wannan safin Mr. Charles Hall. Baba Yakubu Makeri ke sallama da ku. A huta lafiya.